أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin Indemi Trust Islamic Center na garin Maiduguri jihar Borno yau muna yammacin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijirin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya yi daidai da 1 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki ya datar da mu. Jiya mun kai ƙarshen aya ta 35 a cikin wannan sura mai albarka suratu Hud alayhi salam. Yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 36 a cikin wannan sura. Kafin mu ci gaba akwai tunatarwa guda biyu. Tunatarwa ta farko dai yau har mun kai ga 12 ga watan Ramadan. Mun ci kashi ɗaya bisa uku na Ramadan. Thuluthi ya tafi. Kuma an ji manzon Allah wa thuluthu kathir. Kashi dai bisa uku yana da yawa. Kuma sauran kwanakin za su fi kwanakin da kashi huɗu suka wuce sauri. Saboda haka ana ƙara tunatar da ƴan musulmi a himmantu wajen bautawa Allah subhanahu wataala wajen aikata ayyuka na alkhairi. Lokacin nan tafiya yake da sauri wanda yana aikata abubuwan da ake bukata yana dagewa wajen aikata ayyuka na alkhairi to ya ƙara. Wanda kuma tun shigowar wata yana shan sakaci yana cewa yau ne ko gobe ne yau ne gobe ne to ya sani fa lokaci ba zai jira shi ba. Kana zaune kana lissafe lissafe kawai za ka ji cewa gobe sallah sai ka ce kuma insha Allah da wannan shekarar da ta wuce in Allah ya kai mu na bari za mu shirya to barin nan baya hannunka akwai da yawa da suka yi sakaci azumin da ya wuce ba sai abin da ya kamata ba sun sa a ransu cewa idan Allah ya nuna musu azumi na gaba za su gyara halinsu za su yi abin da ya kamata amma kuma azumi ya zo kuma suna cikin kabari. Saboda haka a istighlalin a istithmarin lokaci a amfana da lokaci Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Abu na biyu kuma duk muna gani muna ji irin tuna da kuma da aka kullo mana a can gabas ta tsakiya to wata fitina ce babba aka kullo da mamakiya kullum suna wato shirya abubuwa na ruguza musulunci da musulmi ta hanyoyi da dama tun da addinin musulunci ya zo har zuwa yau ba su gushe ba suna makirce makirce wala ya zaɗi na yau fata yi nuna kuma ta yi rukun mandiyar kuma minista ta wani sa'irin kai tsaye su ne za su yaƙe mu wani sa'irin kuma za su haɗa magargashiya burka ya ƙar jurin mu. Saboda haka abinda yake faruwa na abu ne mai hatsarin gaske a kashe musulmi ne lalata dukiyar musulmi. Saboda haka a dage da addu'a Allah subhanahu wataala ya kwantar da wannan fitina waɗanda suke shirya wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da makircinsu da kaidinsu a kansu. domin wancan yankin ya hargitse ya hargitse duk duniyar musulmi abin ya shafe su duk duniyar musulmi dan can su ne wato zuciyar musulmi saboda haka to sha sa aka ji aka kafa Isra'ila a can din domin a hana musulmi zama lafiya a hana ci gaban musulunci to ga kuma tun da kafar Isra'ila zuwa yau kullum ka wato ana suna ƙara masowa suna ƙara masowa matsaloli na ƙaruwa saboda haka ita addu'a Allah mulki sarki ya ba musulmi zama lafiya amin ya raba su da sharrin maki da sharrin makiya na'am ya ila nuhi
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
الله تعالى كتب وأوحي إلى نوح كما أكيوا النبي نوح وحي وأنا الله تعالى يا مصى وحي يا سنندسي يا سنندشي أنه شيوى lan yu'mina min qaumika babu wanda zai kara imani daga cikin mutane babu wasu da zasu yi imani lan yu'mina min qaumika babu wasu da zasu yi imani daga cikin mutanenka illa man qad sai da wanda suka riga suka yi imani to Allah ta'ala yake son nuna masa yanzu wato an je karshe shikenan shekara 950 to wanda suka musulunta suka yi imani da shi shikenan daga nan kuma babu wasu da za su zo su yi imani da shi to Allah ta'ala yake cewa fala tabta'is bima kanu yaf'alu fala tabta'is ma kada kai bakin ciki bima kanu yaf'alu da abin da mutanen ka sun kasance suna aikatawa na kafirci na cutar da kai na wato ƙaryata ka domin al'amarinsu ya zo ƙarshe babu shakka annabi Nuhu alaihi salam yana kiran mutanensa zuwa ga imani da Allah su gaskata shi to ƙaryata shi da suke yi cutar da shi da suke yi wannan yana bukata masa rai abin damuwa ne ƙwarai da gaske to shine Allah ta'ala ke cewa kada ka damu lokacin halaka su yayi an zo karshe annabi Nuhu alaihi salam har ya kai matsayin da suna masa barazana suke cewa la illam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin idan baka daina wa'azin da kake ba lalle fa za mu jefe ka da duwatsu da bugunganu marasa kyawu sai mun yi maka nuna maka ba dadi to shine yake cewa qala rabbi inna qaumi kazzabu ya ubangiji mutane na sun karyata ni faftah bayni wa bainahum fatha saboda kai hukunci tsakani na da su wa najini wa ma'iya min almu'minin ka tsayar da ni da kuma mu'mini da suke tare da ni a wata sura Allah ta'ala yake cewa kazzabat qablahum qaumu nuhin fa فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر فدعا ربه شكا قريه داشي suka ce mai ba ga shine to shine ya kira ubangijinsa anni maghlubun san bi karfi na ana fantasir saboda haka ka taimake ni to Allah ta'ala ya faɗa masa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana to nan gaba ma'ana wa'azi ba zai amfani ko yayi wa'azi wa'azin ba zai amfani to inda ba zai wa'azi ba zai amfani ba ba wai za a ci gaba da zama haka su suna kafircin su shi kuma shi da mutanen su suna addinin su ba zama haka din ba zai yi ba tunda su ne da rinjaye aka ci gaba da haka akwai yiwuwar cutar da shi annabi Nuhu alaihi salam to shine yanzu sai Allah ta'ala zai fada masa yayi shirin na sassaka jirgin ruwa ta yadda idan ruwa ta halaka ya zo shi da mutanensa za su tsira shi da wanda suka yi imani za su tsira saura kuma su halaka to dai Allah ya bashi wannan tabbacin lan yu'mina min qaumika illa man qad amana sai ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina tayyar ya Allah kada ka bar koda mutum ɗaya ne magidanci koda ɗaya al-ard akan ban kasa amma kafirai yaushe annabi Nuhu wannan ya addu'a da Allah ta'ala ya bashi mai tabbaci ba wanda zai ƙara imani to kuma wato innaka in tadharrum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara to dan me yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kada ya bar koda kafiri da yaban kasa domin idan aka kyale su za su ci gaba da me barna ne saboda daki ne wannan barna sai Allah annabi Nuhu alaihi salam yayi addu'a Allah ya halaka su gaba daya to shine Allah ta'ala ya fara musu cewa wanda za su yi imani ko za su ci gaba da kafirci kafin mu halaka su to kafirci da suke yi cutarwa da suke yi maka ƙaryatawa da suke maka ƙaryataka da suke yi to wannan kada ya bakanta maka rai ka ci gaba da haƙuri ƙarshen su ya kusa sai Allah ta'ala ya ce wasna'il fulka bi ayunina ka sassaka jirgin ruwa bi ayunina akan ido wahayina da wahayin wala tukhatibni fi alladhina zalamu kada kai mun magana dangane da ko game da waɗanda suka yi zalunci innahum mughraquna lalle su masu wato nutsewa ne za a nutsar da su za a halaka su za a nutsar da su innahum mughraqun lalle su za a nutsar da su da ruwa za a halaka su Allah ta'ala ya ce wasna'il fulka ka sassaka jirgin ruwa domin shirin wato kubuta daga ruwan da zai wakana domin Allah ta'ala zai halaka su da ruwa ne ruwa daga sama zai sauka zai bubbugo daga ƙasa kuma zai mamaye ko'ina da ina to taya annabi Nuhu da mutanensa za su tsira sai ta hanyar jirgin ruwa to shine Allah ta'ala ce da shi yayi tanadi al-fulk jirgin ruwa wannan lafazi ana idlakinsa akan mufradi ana idlakinsa akan jam'i siyaki shine zai bambanta in aka hau damirin muzakkar damirin namiji mufradi ake nufi idan kuma aka kawo damir mu'annas kaga anan ana nufin jam'i kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri kaga anan me yake nufi jam'u taksir ko jam'u yake nufi mana jiragen ruwa da suke tafiya a cikin teku to amma anan mufradi ake nufi wasna'il fulka wasassaka wato jirgin ruwa bi ayunina akan idonmu za ba ka kulawa kariya duk abin da kake muna gani babu abin da zai goya gare mu wa wahyina da kuma wahayi to shine malamai suka ce mu ne za mu sanar da kai irin yadda za ka sassaka jirgin ruwa ne Allah zai ba shi ilimin wannan din dan kafin nan bai sani ba. Kuma wasu malaman tafsiri ma suka ce Annabi Nuhu alayhi salam shine farkon wanda ya sassaka jirgin ruwa. To kafin nan ba samu wanda yayi wannan ba. To yin wannan kaga yana bukatar mai Allah ya kimtsa masa hikimar wannan din. Ta ya za sassaka itatuwa ya tsayin jirgin ya fadin sa. Dan akwai tsari na musamman da ake yi wa jirgi kafin ya iya tafiya cikin ruwa. To wannan ilmi ne Allah ta'ala a ibashi kuma duk ilmi na sana'a da Allah ta'ala da bayi suke da shi ilmin kera wani abu ko sassaka wani abu ko hada wani abu ko gina wani abu ilmin dabarun rayuwa ko technology na zamani duk wata fasaha da dan adam zai same ta Allah ne yake sanar da shi Allah ne yake sanar da shi kasa Allah ta'ala ya sanar da wato kera wannan annabi Dawud alayhi salam wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min basikum sulkin yaki Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam annabi Dawud alayhi salam yana yin sulkin yaki kuma annabi Adam alayhi salam Allah ya sanar da shi komai da kuma allama al-adama asma'a wa allama adama wa allama Adam al-asma'a kullah ya sanar da annabi Adam alayhi salam sunayen komai da komai saboda haka duk wani ilimi da dan Adam yake da shi Allah ne yake sanar da shi sai idan Allah ya ga dama za ka samu fahimtar abu sai idan Allah ya ga dama zai kimsa maka komai daga Allah subhanahu wata'ala wa ma utitu min al-ilmi illa qalila saboda haka duk wata fasaha idan mutum ya samu ko ta gargajiya ko ta zamani to musayin mutum ya dauka sai wannan wata baiwa ce daga Allah sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa muke tunatar da ƴan uwa kullum abubuwan na fasaha na cigaba na zamani da muke amfana da su yanzu abin da shafi sadarwa ne ko abin da shafi tafiye-tafiye ne ko kowane abu na fasaha ko abubuwan na sada zumunci na zamani kullum muna gani a wata da yawa daga cikin mutane suna ganin wannan a matsayin wata fasaha ce wadda Bature ya kawo shikenan kai Bature ya kawo cigaba shikenan sai mu manta da Allah subhanahu wa ta'ala Bature eh sanadi sababi ne ya dauki sababi ne walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ga dauki sababi man jadda wajada Bature ya dauki sababi ne ya hana idan sabacci ita bincike sai Allah ya hore ku amma in Allah ne yake bayar kokolwar Allah ne ya halicce ta a jikin dan adam sai idan Allah ya ga dama bawa zai san abin da zai sani saboda haka duk wata fasaha duk wata kimiya duk wani ilimi na sana'a da mutum zai samu Allah subhanahu wataala shi yake wato sanar da bayinsa kuma wannan ana nuna mana har wala ya kare mutum ya rena sana'a kana mutum ya rena sana'a tunda annabin Allah ne an sa shi ya sassaka jirgin ruwa ya zama kafinta saboda kana sana'ar kafinta ba aibi ba ne sana'a ce wanda annabi Nuhu alaihi salam awwalur rusuli ya yi kuma kai makeri ne annabi Dawud alaihi salam makeri ne saboda haka duk wata sana'a da ka amfana da kanka amfana da al'ummarka da kare na ta domin ai kowace sana'a ana bukatar ta wanda misali yanzu kafinta dan arena shi ya bari makeri dan arena shi ya bari birki dan arena shi ya bari mai gadi dan arena shi ya bar mai shara dan arena shi ya bari rayuwa za ta yi su ma su manyan sana'ar masu matsayin taya za su zauna ba ka da direba ba ka da mai gadi in motar ka ta lalace ba makaniki motar gidanka ta lalace ba abin nan electrician babu wanda zai watsa maka wuka za ka yanka to taya za rayu to ana taimaka wa juna ne to shi yasa al'umma idan suka rena sana'a to za a shiga cikin wahala kamar yanzu matasa mu suke an rena sana'a da yayi sana'a gara yayi bara ya je roƙi mutane bai kuma ya nemi halaliyarsa ta kansa ya tsare mutuncinsa wanda wannan Allah ta'ala sai sa masa albarka sai ka ci gaba wannan sana'a inda ka rike gaskiya da amana kai tawakkali ga Allah sai ka ka ci gaba kana bukata amma an raina sana'a ana zo ne karkashin bishiya masu motoci sun wuce tace wannan motar kaza wannan mota ana sayar da miliyan 30 miliyan 40 ko kai naira 30,000 baka da shi ka san kowane model wannan sabuwar mota ce ai wannan alaji wannan in Allah baka wannan mota ai ka haye to shi wanda ya hau motar nan ya haye ka san me ka san irin wahalar da shi ai ba da zama kan benci a karkashin bishiya ya samu wannan ba to saboda haka sam kada a raina sana'a kada a raina sana'a ka je ka roki mutane ba alheri ba kada ka raina sana'a to Allah subhanahu wa ta'ala da datar da mu saboda haka Allah ta'ala ya sanar da annabi Nuhu alaihi salam ya sassaka wato jirgin ruwa sai Allah ta'ala yace da shi wala tukhatibni fil ladina zalam to daga yau kada ka sake mun magana game da wadanda suka yi zalunci ma'ana jama'arsa da suka gafirce masa Allah ya ce zalamu sun yi zalunci saboda sun kafirce wa Allah sun yi zalunci saboda sun karyata annabin da Allah ta'ala ya aiko zuwa gare su da wanda suka zalunci kawunansu dama ai kafirci zalunci ne wal kafiruna humu zalimun kafirci zalunci babu zunubin da ya kai kafirci saboda haka daga yau kada ka sake mun magana a kansu magana ta me ma'ana a jinkirta halakar da su ko a saurara musu kada ka ce ya Allah ka saurara musu ko za su yi imani ya Allah kada ka ce ka jinkirta azabarsu azabtar da su ko za su yi imani kada ka fada min wannan zance kada ka roke ni in yi wannan don shi kenan na riga na yi hukunci cewa za su halaka ko za su yi imani ne yanzu abin da ya rage shine kawai jiran lokaci lokaci na yi za a halaka su to da wannan ya kunshi wata tausayi na annabawa wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun to ba dan wannan ba ba wake annabi Nuhu alaihi salam ya daga hannu ce Allah ka zikinta musu aka saboda kudayin ko za su musulunta ko za su imani to mu Allah ta'ala ya riga ya yanke hukunci kada ka sake nema a jinkirta musu azaba ko a saurara musu wannan lokacin ya riga ya wuce yanzu kawai a halaka su za a yi Allah ya ce innahum mughraqun innahum lalle su mutanen ka wanda ba su yi imani da kai ba mughraquna za a nutsar da su a cikin ruwa za a halaka su Allah ta'ala wato cikin hikimarsa da nuna kudararsa lokacin da ake fada wa annabi Nuhu alaihi salam wannan babu ruwa a garin babu teku amma Allah ta'ala yake cewa za a halaka su ta hanyar ruwa to wanda zai nuna maka al'amarin Allah ya fi karfin tunanin dan adam Allah idan ya tashi azabtar da bawansa sai ya azabtar da bawa ta yadda bawan baya tunani da abin da baka taɓa tsammanin cewa zai zama ta azaba gare ka ba sai Allah ya maka azaba daban haka nan idan ya tashi kubutar da bawa tserar da bawa raba shi da wata fitina kare shi daga wata masifa sai Allah subhanahu wataala ya kare ka ta hanyar da baka tsammani saboda al'amarin Allah ya fi karfin tunanin ka to shi yasa kullum ana so bawa ya maida al'amarinsa ga Allah subhanahu wataala annabi Musa alaihi salam sanda fir'auna ya bi shi yana binsa shi da jama'a sai suka je dab da teku ga teku a gaban su da suka juya baya suka ga fir'auna ya yi kusa da su shine mabiyan suka ta inna la mudrikun al riske mu za ga malu gaban su teku bayan su babu wata dama ta uku in ma su bada cikin teku ko su tsaya fir'auna ya zo ya riske su ya halaka su saboda haka suka ce inna la mudrikun ai an gama da ba abin da ya rage mu shikenan mun gama yawo to ma yakini da tauki da tawakkuli na annabawa kala kalla inna ma ya rabbi sayadi to a lokacin da annabi Musa yake fadin wannan Allah yana tare da mu zai samar mana mafita annabi Musa alaihi salam ya san taya Allah zai kubutar da shi tunda ga teku bai san taya za ka kubutar da shi amma cikin sauki aka ce ka daki tekun da sandanka ina sanda ina teku ba har mariya ba sai teku ya rabu gida biyu ruwan kuma ya yi sama ruwan da yake kwance ya tashi sama inda ruwan yake sai zama hanya ka tawdil azim nan gefen ya tashi sama kamar dutse nan ma kamar dutse sai shiga ya wuce kamar ba a taba yin ruwa a gurin to kaga shi kullum ke zamanto yakinin ka da Allah ka dogara ga Allah inda akwai cikakken yakini a zuciyarka to sai Allah subhanahu wataala ya rika kawo maka budi tare da baka kafa to anan innahum muqraqun lalle su sa musaddus Allah ta'ala ya sanar da annabi sa cewa za halaka su ne ta hanyar ruwa sai ayata gaba Allah ta'ala ke cewa wa yasna'ul fulk annabi nuhu alaihi salam ya fara sassaka jirgin ruwa kullama marra alaihi mala'u min qawmihi duk sanda wasu masu fada'a ji daga cikin mutanensa suka wuce ta gurinsa sakhiru minhu suna masa izgi qala sai annabi nuhu yace in taskharu minna idan za ku yi izgiri da mu fa inna naskharu minkum ai mu ma za mu yi izgi kama taskharuna kuma yadda kuke mana izgi wa yasna'u al-fulk wato usman ne suka ce wa akhadha yasna'u al-fulk ya fara sassaka jirgin ruwa usman ne suka ce a Allah ya kawo da sigar mudari abun ya riga ya wuce inda ba alqur'ani bane sai kace wa sana al-fulka ba labarin ya riga ya wuce ya sassaka jirgin ruwa amma Allah ta'ala sai ce wa yasna'u al-fulka yana sassaka me jirgin ruwa kai mai karatu in kana karantawa kamar annabi Nuhu a gaban ka yana tsaye yana wannan aiki saboda ka ga mamakin al'abarin ka ga girman al'abarin ka ga mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da bai san wannan aikin ba kuma jirgin ruwan da ba shi gari ne ba mutane da yawa za su hau har da dabbobi da tsuntsaye da halittu da yawa za su hau su tsira to in ka sai sai ka suranta wani irin jirgi ne annabi Nuhu alaihi salam yake sassaka don ka fahimci girman abu ka fahimci girman ikon Allah subhanahu wa ta'ala to sai annabi Nuhu aiki da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala wasna'il fulka wannan umurni ne Allah ya bashi umarni ne Allah ya bashi to sai fara aiki da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to yana cikin wannan yana sassaka wato jirgin ruwa to sai mutanensa su bi ta gurinsa kullama marra alaihi wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi duk sanda wasu mutane daga cikin masu fa'ada daga cikin mutanensa wato marra alaihi mala'u min qawmihi duk sanda wasu masu fada'a aji daga cikin mutanensa suka wuce ta gurinsa sakhiru minhu za su yi wato za su yi masa izgili izgili ta bunyi fuskoki da dama suka ce za su ce kai ta ci kai annabin Allah ne kana karɓar sako daga wurin Allah ya kai kuma yau ka koma ka zama ta kafinta wannan ai bai dace da annabin Allah ba anya da gaske kai annabin Allah ne kuwa anya da gaske kai annabin Allah ne kuwa ka wannan izgiri ana fahimta ko kuma su ce da shi me za ka yi da jirgin ruwa gurin da babu teku ta ya za ka hauka ka tafi da wannan jirgin gurin da babu jirgin ruwa abinda an sani shi ne jirgin ruwa ana amfani da shi ne gurin da akwai me akwai teku akwai ruwa to amma babu ruwa babu teku me zaka yi da wannan taya me zaka yi shi to kaga mamar suna wafintar da hankalinsu kabarin basu yadda da hankalinsu ba anya kana da hankali kuwa da hankalinka kake yin wannan ai wannan duk nau'i ne na isgiri suka ce abin da kace shirme ne annabi no wannan wasa ne abin da mai hankali ba zai yi ba to suka faɗi wannan qala sai annabi no alisami ba su jawabi in taskharu minna idan kuka yi mana isgiri fa inna naskharu minkum mu kuma za mu muku isgiri to taya annabi nuhu alaihi salam da mutanensa za su yi musu isgiri malamai sun fadi abubuwa da dama a na farko dai wato za su yi musu isgiri ne wajen nuna musu su jahilai ne ba su da hankali tunda sun rudu da duniya da Allah ta'ala ya ba su da mukami da Allah ta'ala ya ba su da dukiya da Allah ta'ala ya ba su sun rudu da wannan to amma ai suna cikin wauta suna cikin jahilci ba san da Allah ba ba san al'amarin Allah ba kuma ba su san me ke tafi nan gaba ba ya makomarsu za ta kasance ba to naskharu minkum wasu malamai suka ce naskharu minkum a lokacin da Allah zai saukar da ruwa mu za mu tsira ku za ku halaka to wasu malamai suka ce a lokacin ai yi musu isgiri zai yi ma ruwa ya kwararo daga sama ya bugo daga ƙasa suna yin cikin halaka ba sa ma cikin hankalinsu ta ya za a yi musu isgiri suka ce ko suna cikin wasu suka ce ko suna cikin hankalinsu ko ba sa cikin hankalinsu tun da dai sun karyata annabi nuhu alaihi salam kuma sun karyata ruwan da Allah ta'ala zai saukar to ga shi ruwa ya fara saukowa annabi nuhu alaihi salam da mutane sun shiga cikin jirgi su kashi na sun kama hanyar halaka kaga a lokacin ba su kama halaka ba to a lokacin za a yi musu me isgiri annabi nuhu da mutanensa za su iya ce musu mun kira ku ku imani da Allah ku ki na kira ku gaskata ni ku ki na ce muku Allah zai muku azaba ku ku yadda ba to gashi fa abun ya au to yanzu ya za ku yi to raka idan kun mana isgiri mu ma za mu yi muku isgiri wa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamun da sannu nan kurkusa ba da jima ba za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi waye ne wanda azaba mai wulakantarwa mai kunyatarwa za ta zo masa alkhizu kunya yukhzihi azaba wanda za ta kunyata shi wa yahillu alayhi kuma za ta zuba gare shi azabun muqim azaba mai dawwama azaba ta gidan lahira kenan azabu da za ta kunyata su shine ruwan da Allah ta'ala ya sauka mulkin su bai musu amfani wadata su bai musu amfani duk abin da suka yi na kafirci ya tafi a banza suka kunyata kuma har yanzu har duniya ta tashi ana karanta labaransu ana ga wautarsu ana gani ba sai hankali ba to shine man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba wanda za ta kunye tashi za ta zo masa wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba mai dawwama za ta same shi za ta sauka gare shi a gobe kiyama malamai sun tattauna dangane da irin yadda annabi nuhu alaihi salam ya sassaka jirgi tsawonsa nawa ne ya tsawonsa yi fadinsa ya yi kuma daga wace bishiya aka yi hawa nawa ne jirgin ya siffar jirgi lokaci nawa ya ɗauka wajen sassaka jirgi wasu suka ce shekara 200 Allah ya ba shi umarni ya shuka wata bishiya bishiyar ta yi shekara 100 cikin shekara 100 ta girma sannan wajen sassaka wajen sare bishiyar da sassaka jirgin da buga kusa da fahimar wa hamalnahu ala zati alwahid wa dusu Allah sai mun dauke shi akan jirgi wanda yake an yi shi da alluna da kuma musoshi ai itace sai da kusa, kusa ce za ta rike itace. To duk wanda malamai sun tattauna bishiyar ta shekara 100, sannan kuma aka yi sare bishiyar ya sassaka jirgin ruwa cikinsa shekara 100, an fahimta. To duk waɗannan abubuwa ne ba za a tsaya ana tattauna su ba in ba nassi ne sahihi ya zo ba, kuma labarai ne da ba za a gaskata su ba ko ba za a ƙaryata su ba, domin ba su da tasiri wajen wato ainihin darasi da ake so a isar. Ainihin darasi da ake so a isar shi ne annabi Nuhu ba da saninsa ba Allah ya sanar da shi, kuma ya iya sassaka jirgin ruwa. Kuma ko ba faɗa maka ba, ko ba faɗa maka ba, wato ya ishi ka fahimci cewa wannan jirgin kan ba jirgin wasa bane. Ko ba ka bane? Wannan na nuna mu'jizar annabi Nuhu alaihi salam. Wasu malamai suna lissafa wannan daga cikin mu'jizar annabi Nuhu alaihi salam. A cikin mu'jizar annabi Nuhu alaihi salam. Kuma wannan na nuna kudrar Allah subhanahu wa ta'ala, na nuna girman al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala, na nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka shi yasa muka ce mutum kullum ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya san yadda zai kawo maka mafita, ya san yadda zai kawo maka mafita.
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه illa qalil.
Na'am, Allah ta'ala yake cewa hatta idza jaa amruna, har zuwa lokacin da har sai da al'amarinmu, hatta idza jaa amruna, har sai da al'amarinmu ya zo. Wa farat tanuru, kuma tanderu ya bubbugo da ruwa. Qulna, muka ce ihmil fiha, ka dauka cikin jirgin min kulli zawjayn ithnayn, daga kowane halitta, kowane nau'i na halitta, zaujaini ma'aurata guda biyu, ithnaini bibbiyu, wa ahlaka, da mutanenka. Illa man sabaqa alayhi alqawl, banda wanda wato zancen halaka ya riga ya tabbata a gansa. Wa man amana, da duk wanda ya imani. Wa ma amana ma'ahu, ba wanda ya imani dai tare da shi, illa qalilun, sai mutane kadan. Hatta idza jaa amruna, to annabi Nuhu alaihi salam ya nuna masa, Allah ta'ala ya nuna masa karshen al'amarin mutanensa ya zo. Saboda haka ba ma magana cewa ya addu'a Allah ya jinkirta musu. Saboda haka ka je ka kama su saka jirgi. To duk yayi wannan, sai kuma aka bashi alama ta fara saukan ruwa. Me cice wannan alamar? To shi ne Allah ta zake cewa hatta idza jaa amruna, har sai lokacin da al'amarinmu ya zo mana. Amruna bi ihlakihim, al'amarinmu na halaka su, lokacin ya yi. Allah ba da umarni ruwa zai fara aikinsa, shi ne hatta idza jaa amruna. Wa farat tanuru, kuma tanderu ya bubbugo da ruwa. Me tanderu? Abu mai toya waina ko gasa waina ko gasa gurasa, to shi ne tanuru. An fahimta? Tanderu ba? Tanderu? Anya wanda ba kanuri ba ne? Tanderu suke cewa? To shi kenan. Kun dai fahimta? Lama ni ba Bahaushe ba. Ko kwartawa kuke? Ko suke sha tanda ko? Tanda? Ban ji ba? Tanda. Amin, kun fahimta? tandiyaru ko kuma tanda duk an fahimta. To wajen fasaran at-tannur wasu malamai suka ce wajhul ardi ban kasa ake mana ban kasa ya bubugo da ruwa, wasu ma suka ce ma'ana alfijir ya keto, wasu ma suka ce ma'ana duk wannan kina ya ce bada abin da bi washtadda al'amru sai da al'amarin ya zo kuma al'amari ya yi tsanani. To amma irin su Imam Ibn Jarir Tabari sun jayar cewa tandiyaru nun ake nufi, fara tannur kuma tandiyaru ya bubugo da ruwa. An fahimta? Wannan alama ce da Allah ta'ala ya baiwa annabi Nuhu duk sun san da ya ga wannan din, to shi kenan ba, to za a fara hallaka su. Fatana bawa sama bima'in munhamir, muka bude ƙofofin sama sai ruwa suka daga kwararowa. Fajjarna al-arda yunan fattaka al-ma'a ala amri qad qudir, sai muka sa ƙasa ta bubbugar da idanuwan ruwa, ruwa na saukowa daga sama da kwararowa, ba sauka ba kwararowa. Bima'in munhamir, kamar daga bakin ƙwarya kamar da ake sayo ko kuma fiye da haka. Ga kuma ƙasa tana ta ko'ina uyunin ko ta ina ruwa kawai na fitar da ƙasa, na fitar da ruwa ba kakkautawa, ruwa na sauka daga sama na fitowa bubugowa daga ƙasa. To shine sai Allah ta'ala ya fada masa yadda zai tsira da mutanensa da kuma wanda ya kamata ya ɗauke su. Kul nahmil fiha, ka ɗauka a cikin jirgin ruwa ɗin, fiha da miri zai koma ga ina alful muzakkar ko muannath, ma'ana as-safina, as-safina kene. Kullana muka ce ihmil, ka dauka fiha a cikin jirgin ruwa, min kullin zawjaini, daga kowane sinfi na halitta, ma'aurata guda biyu, mace da miji, a cikin dabbobi, a cikin tsuntsaye, a cikin kowane halitta, domin aka dauki ma'aurata guda biyu to sauran duk za su halaka. Ba za da ba hikima da ba dukkan za a ɗebo a sa su ba, ma'aurata guda biyu. Bayan ruwa ya wuce, idan annabi Musa a annabi Nuhu sun sauka ban ƙasa sun tsira, to ma'aurata guda biyu za su ci gaba da hayayyafa, na tsuntsaye ne, na dabbobi ne, kowane ne, amma sauran duk Allah zai halaka su. To shi yasa Allah ya ba shi umarni ya dauki ma'aurata guda biyu. Wa ahlaka, da kuma iyalanka, matansa da yaransa. Suka ce yana da yara guda hudu, yana da Kan'an, yana da Sam, yana da Ham, yana da Yafif. Shi Kan'an shi ne wanda ya halaka. Malaman tarihi suka ce yana da mata guda biyu, dai matar ta halaka, dai kuma ta imani da shi. Ce illa man sabaka alaihi alqawl, sai dai wanda zancen halaka ya riga ya tabbata a gaza, shi wannan ba za ka dauke shi. Zancen halaka, wanda zancen halaka ya riga ya tabbata a gaza shine matarsa da kuma ɗansa Kana'an. Kamar Allah ta'ala ya ishara ga wannan a cikin wata aya, fa auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina فإذا جاء أمر وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم أنا ذكر إياه شيني دنسا لكما ما دنسا سألة تعالى ومن آمن دك من ده إيمان شما كدوكا كدوكيشي تعالي دشاء سكين wato jirgin ruwa. To waɗanda wa ma'amana ma'ahu illa qalil, ba wanda imani tare da shi illa qalil, sai mutane ƴan qalilan, adadin qalilan. To wajen qalil ne shi malamai sun tattauna mutum nawa, wasu ka ce mutum 80 ne, mata 40, maza 40, wasu ka ce 10 ne, wasu ka ce 72. To Imam Ibn Jarir Tabari wato ya rinjayar da cewa wannan ba abu ne da za a yanke da wani adadi ba. Allah ya ce wa ba amana ma'ahu illa qalil, yace Allah ta'ala yace ba wanda imani sai in qalilan, saboda haka mu ce qalilan mu tsaya. Haka san 80 ne, haka san 100 ne, haka san 40 ne, me hikima ce sanin adadin ba da tasiri wajen daukan darasi daga wannan kisar. To duk galibi za ka abin da yake ba wajen ba da labari, dama Allah ta'ala yana ba da labari ne a cikin Alkur'ani don wa'azi. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. To galibi kuma abin da Kur'ani ya yi sukuti a kansa, bai ambace shi ba, kuma bai zo a cikin hadisi mai inganci ba, galibi za ka tarar da cewa ambatansa ba ya da tasiri, ba ya da amfani wajen wato isar da sakon da ake so. Amma duk da haka akwai Isra'iliya, akwai labarai da aka samu da gurin Yahudawa da sauransu. To ana malaman tafsiri suna kawowa wanda babu buƙatar in sai ana, amma mai babin ilimi malamai suna kawowa. To wannan yana da kyau a kiyaye shi a cikin littafi, amma an zo irin wannan wa'azi ba lallai an zo ana fadarsu ba. Ta Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
نعم. وقال النبي دويت يركب فيها كها وجركين بسم الله مجراها ذات جركين زي تفيني تسونا الله ومرساها kuma zai tsaya da sunan Allah. Inna rabbi lalle ubangijina la ghafurun mai yawan gafara ne, rahimun mai jinkai. To annabi Nuhu alaihi salam bayan ya gama shiri ya ware daga kowane jinsi na ma'aurata na halitta bibbiyu ma'aurata guda biyu ya kira jama'arsa, an gama shiri da kuma ya fara bubbugowa lero ya bubugar da ruwa in za a hauri, ta yaya za a hauri? To Allah ya kimsa masa wa kala shi annabi Nuhu ya ce yanzu zai ba da umarni yadda za a cika jirgi. Irkabu fiha ma'ana fi safina, fiha dabiri za ta koma zai koma ga safina, ku hawo cikin jirgi. To ta yaya za ku shiga? Bismillah, in kun shiga ku ce bismillah da sunan Allah majraha wa mursaha. An karanta mujraha wa mursaha, an karanta majraha wa mursaha. In ka ce majraha ma'ana yani jaryuha, tafiyarsa ko gudunsa. In ka ce mujraha ma'ana ijra'uha, tafiyar da jirgi. Wa mursaha tsayawarsa, ma'ana rasa rusuhul falak, ma'ana idan jirgi ya taho a cikin teku zai zo ya tsaya. To wannan tsayawar shi ne rusu, an gama tafiya kenan, an kai gurin da ake so a kai. In ka ce mursaha ma'ana irsa'uha, tsaida jirgin. Duk dai natijar ɗaya ce, ma'ana jirgin zai tafi da sunan Allah, kuma bayan ruwan tufana ya tafi, Allah ya halakar da wanda zai halakar, jirgin zai tsaya ne mai da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi lalle ubangijina la ghafurun, mai yawan gafara ne, rahimun mai jin kai. To me alaƙar kammala ko rufe wannan aya da wani? Su dai gashi nan sun yi imani da Allah, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Nuhu alayhi salam ya sassaka jirgin ruwa. An sassaka jirgin ruwa sun hau gashi za su tafi. To amma kuma annabi Nuhu alayhi salam ya faɗa musu cewa wannan jirgi da aka samu Allah ya bashi iko ya sassaka, kuma gashi sun hau. Su sani fa ba dan imaninsu ne kadai ba, ba dan halinsu ne kadai ba, wannan kubuta da za su yi, tsira da za su samu, wannan wata rahama ce daga ba imani ne kadai sa imanin ka ne kadai zai sa zaka tsira ba, imani sababi. Inna rabbi la ghafurur rahim, mun ji mai yawan gafara ne. Kun kai wannan matsayin ne za ku kubuta, za ku tsira sai da Allah ya gafarta muku zunubin, wa sai da Allah ya tausaya mu. Wannan tausayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba haka manzo Allah ya ce ba, hatta aljanna babu wanda aikinsa ne kadai zai shigar da shi aljanna, ba wanda yake aikinsa ne kadai, ba da rahmar Allah aikinka ne, yawan aikinka da kyawun aikinka kadai ba za su iya su shigar da kai me ina aljanna, sai dai me rahmar Allah. Suka ce hatta kai ya Rasulullah, ce hatta ni. To shine abin da annabi Nuhu alaihi salam yake tira musu anan, inna rabbi lalla ubangiji la ghafurun, mai yawan gafara, sai da ya gafarta muku zunubin, rahimu sai da ya tausaya mu. Dama da kuka samu wannan matsayi da kuka samu, ku hutar da za ku yi daga halaka, rahma ce daga Allah subhanahu wa ta'ala. An fahimta? Bismillah, albawu anan bawu mai isti'ana, neman taimako, ma'anar da agajin Allah ne jirgin nan zai tafi. Gashi annabi Nuhu alaihi salam ya sassaka jirgin ruwan sun hau, idan Allah bai ga dama ba jirgin babu inda zai je. Kuma idan ya fara tafiya bayan ruwan ya kare, in Allah bai ce jirgin ya tsaya ba zai tsaya. Wannan yana nuna cewa duk abin da zaka ka nemi taimakon Allah, ka nemi taimakon Allah. Shi yasa in zaka ci abinci ka ce me ta yi yunwa, ce an kawo abinci mai daɗi kana jin yunwa, kai sauri ka ɗauki loma ka sa baki baka ce bismillah ba, sai abincin me isha'i, ko kuma abincin zama ta bala'i gare ka. Shi yasa zaka fita daga gida a ce bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Haka nan ma nan an kawo bismillah wajen hawo jirgin ruwa, suna takarantar in zaka hawo dabba zaka ce me bismillah, kamar a yau mota zaka ce me. Hadisin sayyidina Ali a cikin Abu Dawud da Tirmidhi, ya hawo dabbarsa, to sai ya daga kafarsa ya ajiya kan liƙafa, sai ce bismillah, da ya zauna kan dabbar sai ce alhamdulillah, subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ice alhamdulillah sau uku, ya yi gabbara sau uku, ice subhanaka inni zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dhunuba faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah nazala, ya Allah nazala sai ka gafarta mu, ba mai gafarta zunubi sai kai. To sai sayyidina Ali wato ya yi murmushi ya yi dariya. Sai ka tambaye shi me yasa ka yi dariya, yace kun ga irin abin da na yi din nan? Wata ran haka manzon Allah ya yi, ya yi bismillah, ya yi alhamdulillah, ya karanta ayar, ya yi gabbara sau uku, ya yi alhamdulillah sau uku, sai kuma ya yi dariya. Ni na tsaye ina kallonsa, yace ya Rasulullah me ya faru ne kake dariya? Abin da yake daruwa dariya, Allah ne yake mamakin bawansa. Idan ya ce Allah ne ke mamakin bawansa, inna rabbaka ya ajabu min abdihi idha qala, idan ya ce ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghayrullah wa ghayruhu wa ghayri, bawa ya ce Allah ka gafarta min zunubi, kuma ya san cewa ba mai gafarta masa zunubinsa sai shi Allah ta Allah yana son wannan ne saboda haka hatta zaka shiga mota in karura kafin ka sa dai kafin ka sai ka ce bismillah in ka zauna sai ka ce alhamdulillah sai kuma karanta aya sannan kuma ka fara sauko alhamdulillah sau a duk wannan ka shiga motar da sunan Allah da izinin Allah zaka tafi ko ba haka ba sai ka zauna moto ka lafiya lokacin bacci sai ka shiga ka zauna ba bismillah ba komai kai kick mota ba ta tafi ba su kuma sai bayan kai kick sai a ce ma ai ta ka ba iska amai ta sannan kuma zaka ka ce alhamdulillah zaka gode wa Allah da ya hore maka wannan dabba da ya hore maka wannan mota in kai kick kana tafiya ka kunna AC ka wani wanda yake yafi ka imani yafi ka tsoron Allah a cikin zafin rana yana tafiya a ƙasa ya hada zufa da mai kafi shi kaga akwai bukatar me ka gode wa Allah da ya hore maka wannan ko mota ce ko na 50 ko babur ce ko keke wani kuma zai ce keke kuma wani abu ne to mutum dubu nawa suna son mallaki keke ba su da shi dubu nawa kai ka rena keke ka gane shan wahala kana tafiya akan keke wani zai wuce ka da mota kana jin karar AC tsafin rana ka hada zuba ka ce wannan ban Allah ya hutu to kana tafiya sai kuma ka zakatar da wani yana tafiya a ƙasa ya hada zuba da zafin rana shi yana tafiya a ƙasa in ka zo ka wuce sai ka ce kai wannan ya ji daɗi akan ma keke ke tafiya ko ba ka bane haka rayuwar take saboda haka a kowane abu mutum zai yi nemi agajin Allah bismillahi majraha wa mursaha sai da idan Allah da agajin Allah da taimakon Allah jirgin nan zai motsa kuma ya je ya tsaya wa samu wannan rahama ne daga Allah subhanahu wataala ba dan Allah ya tausaya musu ba da ba samu wannan dabba to za mu tsaya nan lokaci yayi abinda muka fara zama da Allah ba mu da darasa gaba daya abinda muka yi kure Allah ya gafarta mana Allah ya taimaka mana Allah ya agaza mana Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayi wanda suke godiya ga ni'imar Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala ya kara mana ni'imar sa Allah ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi duk tuntunan da suke faruwa kasashen musulmi Allah ya kawo mana karshen su Allah ya raba al'umma musulmi daga sharrin makiya subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك